بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا هكا ينقوى إنا من قيسوا تأدين المسلنشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 26 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 18 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 40 daidai a cikin karatun littafin Al-Mi'atun Nisawiyya min al-Ahadith an-Nabawiyya, wallafan babban malami Fadilatu Sheikh Salih bin Abdullah Al-Assaf, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa Abubakar Tafawa Balewa da ke nan titin kofar Lam a nan cikin garin Bauchi, Allah ta'ala ya gafarta masa Abubakar Tafawa Balewa ya mishi rahama. Darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 81, hadisin Abu Musa Al-Ash'ari, Allah shi kare yadda a gare shi, da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, dukkanin wani mutumin da ya kasance a ƙarƙashinsa akwai wata baiwa, ya ladabtar da ita, ya tarbiyantar da ita, ya kyautata tarbiyyar da ya bata, sannan kuma ya yanta ta, ya aure ta, to yana da lada guda biyu. Dukkanin bawa wanda yake ƙarƙashin bauta na wasu mutane, amma bautan da yake musu bai hana shi ya sauke haƙƙin Allah ba, bai kuma hana shi ya sauke haƙƙoƙin iyayen gidansa ba, to wannan shi ma yana da lada guda biyu. Wannan shine hadisin da muka tsaya akan shi satin da ya gabata. Za mu tashi insha Allah ta'ala akan hadisi na 82. Al-hadithu thani wa 80 an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hal nakahta ya Jabir? Qultu na'am. Qala madha, abikran am thayyiba? Qultu la, bal thayyiba. قال فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال صلى الله عليه وسلم أصبت. متفق عليه. An karbo daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Allah shi kare da gare shi da mahaifinsa, yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi, ya ce da ni, hal nakahta ya Jabir? Manzo Allah yace, ya Jabir, shin kai aure, kana da mata? Qultu na'am. Sai nace, eh ya rasulullahi, na yi aure. Qala, sai yace, mala, me ka aura? A bikiran amsayiban, budurwa ka aura ko kuma bazaura? Matar da ka aura ɗinnan budurwa ce ko bazaura? Qultu la, bal sayiban. Sai na ce, bazaura ce na aura. qala sai manzo Allah ya ce a fa halla jariyatan tula'ibuka ya kana dan karamin saurayi dan yaro da kai zaka je ka auro bazaura me yasa ba za ka auri budurwa irin ka wanda za ku yi wasa da ita ba wanda bata wuce shekarun wasa ba bata wuce shekarun guje guje ba bata wuce shekarun tsokana ba bata wuce matakin ka na rayuwa ba qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah inna abi kutila yawma uhud babana an kashe shi yayi shahada a ranan da aka yi yakin uhud mahaifina a ranan ne yayi shahada wa taraka tis'a banati Allah ya karbi ran babana ya mutu ya bar ƴaƴa mata guda tara kunna li tis'a akhawati suna matsayin kanne guda tara kenan a gare ni mahaifina ya mutu ya bar min ƴaƴa guda tara kanne kenan kuma kula da su yana karkashi na yana kan wuya ne da haka da na tashi aure fakarihtu an ajma'a ilayhin najariyatin jariyatin kharqa'a mithlahun sai naji kyamar kar in hada su da budurwa danya irin su idan na auro musu budurwa to na auro musu kawa ne za su zauna da ita ne a matsayin kawa ba za ta ce su yi su yi ba ba za ta ce su bari ba walakin mar'atan tamshuduhunna wa taqumu alaihin shine na samu musu mata na auro mata wanda za ta dinga kula da su ta tsayu akan su ta lura da rayuwar su ta sa su ta hana su ta umarce su ta ce da su ku yi nan kuma su yi mata umarni su bi umarninta ta hana su kuma su hanu daga hanin da ta yi musu qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sai ce da shi asabta kai daidai ka dace wannan maganan da kai daidai ne abinda kai din nan tunani ne mai kyau da kai wannan tunanin cewa maimakon ka wato ainihin auro musu maimakon ka auro budurwa irin su wadda za su dinga rayuwa tare ba tare da suna girmama ta ba suna ganin ta a matsayin babba ka auro musu bazaura wannan ba karamin tunani kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka dace da daidai kai tunani mai kyau a wannan hadisin yana nuna mana fa'idoji masu tarin yawa abu na farko dai shi Jabir mahaifinsa Abdullah a randa za a tafi yakin Uhud da daddare ya kira ɗansa Jabir ya ce da shi gobe ina cikin waɗanda za mu amsa kira na tafiya yaki kuma ina jiwo ƙamshin shahada tun daga yanzu ina jiwo ƙamshin cewa za a kashe ni gobe a wajen yaki wato saboda falalansa bai shi a ransa ba ma hasashen yake za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba yana ma jiwo ƙamshin shahada so yanzu zai ba da wasiya ne akan cewa gobe zan fita zan tafi yaki kuma ina tsammanin ma in naje can ba lallai in dawo ba za a kashe ni karfin zuciyarsa shi sanin da karfin zuciyar shi dan da za a ba wasiya imaninsu da kuma yarda da suka yi da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ci saboda haka ga kanne na bar maka kanne ƴaƴa mata guda tara kai kadai ne namiji a cikin ƴaƴa na duka sauran duka mata ne su tara saboda haka amanan su tana wuyanka ka kula da tarbiyyar su duk wacce ta karasa girma a cikin su ta kai aure ka aurar da ita na daura maka wannan nauyi sannan kuma ana bi na bashi kaza da kaza da kaza da kaza ina so in na mutu ka biya ina bin wani bashi ina bin wani bashi a karbu a biya bashi na dashi a bayan an yi yaki kuma ya samu shahada kamar yadda ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Jabir cikin tagumi ya ce masa ya Jabir me yasa kake tagumi ya ce ya rasulullahi ga abinda mahaifina ya tafi ya bar mun ga wasiyarsa kuma a gare ni wannan shine abinda yake daga mun hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka sani cewa babu wani mutum wadda ya mutu Allah ya yi magana da shi kai tsaye sai babanka Abdullah. Allah ya kira shi ya ce da shi, me kake so? Ya ce, Allah ina so a dawo da ni duniya a sake kashe ni in sake shahada, a sake dawowa da ni in sake shahada. Ya ce, hakan ba zai bai ta mutuwa sau ɗaya ake. Ya ce, to Allah a bar ni in dawo duniya in faɗa wa mutanen duniya labarin abinda na samu sanadiyar shahada. Allah ya ce, a'a, ba dawowa in mutu. Ya ce, to Allah a taimaka a isar da saƙon zuwa gare su. Allah ya saukar da aya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, wadanda aka kashe su a hanyar Allah kar ku taba tsammanin cewa matattu ne su. Bal ahya, rayayyu ne su, inda rabbihim yurzaqun, ana azulta su a wajen Ubangiji. Allah ya ce, farihina bima atahumullahu min fadlihi, suna masu farin ciki da abinda Allah ya ba su na falalansa. Sannan wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun, suna albishir ma waɗanda ba su riga sun iso ba wanda suke baya, cewa kar ku yi bakin ciki don an kashe ku a wajen shahada in kun ji an ce hayya alal jihadi ku fito, ba tsoro ba bakin ciki. Haka Allah ya isar da sako a madadin mahaifinsa Abdullahi. Ya ce, to ya Rasulullah, aini ba mutuwan baban nawa ba ne yake damuna. Abinda yake damuna shi ne, na farko dai ya mutu ya bar basussuka kuma ba ni da abin da zan biya. Sannan na biyu, ya mutu ya bar ‘ya’ya mata guda tara, tarbiyyansu da aurar da su da komai nasu yana wuya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, me kuke da shi? Ce, muna da ‘yar ƙaramar gona ta dabino wadda bishiyoyin ma ba koyaushe suke ba da abin da ya dace ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ka ba da shaida cewa duk wanda yake bin babanka ba shi, gobe da safe mu haɗu da shi a cikin gona. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gonan da hannunsa mai albarka ya jijjiga kujittiran dabino, sai dabinai suka dinga zubowa suka dinga zubowa, sai da aka yi ta'aunawa aka yi ta'aunawa, kowa aka biya shi bashinsa. Sannan kuma ya tashi ya tafi. Ya ce, sannan kuma a kannan kamata duk sanda ka tashi aurar da su, muna nan za mu tallafa maka. Sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan Jabir, saboda ya cika wannan wasiya ta mahaifinsa da ya tashi aure, sai ya haƙura da shi buƙatarsa a matsayin shi na sabon saurayi. Yana buƙatar in zai yi aure ya auro budurwa ɗan ya sha, amma sai ya haƙura da tashi buƙatar saboda maslahar amanar da mahaifinsa ya mutu ya bar masa na kula da ƙannansa. To wannan babban abin da yake nuna mana shi ne, yana nuna mana muhimmancin tarbiyya ta gari ga ‘ya’ya. Su ‘ya’ya babban abin da suke bukata shi ne tarbiyya. Tarbiyya kuma ita tarbiyya, kamar yadda nake yawan maimaitawa, ana samunta ne mafi girma ta hanyar kowa a cikin ɓangarori guda biyu na masu ba da tarbiyya: ya gyara kanshi, ya zama mutumin kirki, ya zama mutumin arziki. Sannan in an tashi neman abokan zama, a nema nagartattun abokan zama. Idan namiji zai auri mata, ya nemi mai addini. Mace za ta auri miji, ta nemi mai addini, saboda shi a matsayinsa namiji shi ne wadda kyan matar da dirinta zai amfani shi. Amma yayansa ba wannan bari amfani su ba, bari amfani su ba. Wane ne ya taba zama yana kallon mamansa ga kyakkyawa ce ta ko ba kyakkyawa ba ce? Saboda kyanta ba zai masa amfani ba, tana da kyau ko ba ta da kyau, wannan baban shi ne ya sani. Amma shi bai san wannan lissafin ba, shi bai sani ba. Sannan wa wani ɗa ne ya taba zama ya kalli siffan babansa ya ga babansa mai kyau ne ko mara kyau ne shi, bari amfani shi ba. Ita uwarsa lokacin take aure za ta auri uban, a lokacin ne take gane za ta auri namiji mai kyau, za ta auri namiji mai kuɗi, za ta auri kaza, duk wannan ‘ya’yan ba zai amfani su ba. Abin da zai amfani ‘ya’ya shi ne tarbiyyar uwa, tarbiyyar uban. Bayan nan duka ba abin da zai amfani su, babu. Shi ma kuma da kyan da dirin zai amfani shi na ɗan wani lokaci ne. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq, na ɗan lokaci ne. Tafiya tana tafiya, tafiya tana tafiya, zai gane ashe duk wannan aikin banza ne. Dan yanzu abin da zai zaunar da ita lafiya a gidan tsakaninta da shi, shine halayenta da tarbiyyanta. Halayenta tarbiyyanta. Ba ku ganin ka ga wata budurwa yadda ka san kamar yadda Bahaushe ke cewa kamar ita ta halicci kanta saboda kyau, amma an sako ta. Me yasa shi mijin da ya sako ta makawo ne shi bai ganin kyan ne? Bai ganin duk abinda zaka gani a jikinta yana gani. Amma wai abinda ake cewa ne, wai abinda ya koro bera daga rami ya shiga wuta, to ya fi wutan zafi. To tunda kaga ya sallame ta, to yana gamuwa da bala'in da kyan wannan masifan yana kawar masa da ganin kyan nata. So kyan abin zane shi. Abin da yake da amfani shine tarbiyyar. Shine tarbiyyar. To sannan kuma wannan yana nuna mana kun ga ita rayuwa da kuke ganin ta, wato bata da tabbas. Bata da tabbas. So abu mafi muhimmanci da iyaye za su bar ma ƴaƴansu shine tarbiyya. Tarbiyya. Duk abin da aka tara aka bar ma ƴaƴa na kuɗi, aka tafi aka bari aikin banza ne. Kuɗi yana karewa. A ci yau, a ci gobe, a ci yau, a ci gobe zai kare. Amma tarbiyya ba. Idan kullun zaka yi aikin tarbiyya, tarbiyyar sai dai ta karu, ba ta karewa. Ba ta karewa. Ba ma mu Hausawa mun canfa kuɗin gado mun ce baya albarka ba. Kuma ba wai kuɗin gado ne baya albarka. Mafiya yawa ɗayan biyu ne, ko dai shi wanda ya tara kuɗin ba mai albarka bane shi, ko wanda aka bar ma kuɗin ba mai albarka bane shi. An mutu an bar da bai san tarbiyya ba, bai san hanyar neman kuɗi ba, bai san hanyar sana'a ba, bai da ingantacciyar tarbiyya ta addini. Abin da ya sani neman mata, abin da ya sani shaye-shaye, alaikum salam, abin da ya sani kaza, to kuɗi ana miƙa masa su a wannan hanyar za su tafi, a wannan hanyar za su ƙare. Ko kuma ma watakila uban ma san da ya tashi yana ganin iya abin da zai ma ƴaƴan na gata shine ya bar musu kuɗi, ya haɗo halal da haram duka ya tara, to zai tafi ya bar su ne. Allah kuma ba zai bari su mori wannan kuɗin ba, saboda ba shi da albarka. Amma ba wai kuɗin gado bane ba shi da albarka. Don kuɗin gado Allah da kansa ya ɗau nauyin raba kuɗin gado. Don da ka gan shi da biro na gado, an ba shi biro, Allah ne ya raba ya ce a ba shi. To kuɗin da Allah ya kasa da kansa, ai bai kamata a ce ba zai albarka ba. Don albarkan ma a wajen wa take zuwa? Daga wajen Allah take zuwa. Allah shine mai bada albarka, shine wanda yake saukar da albarkan gaba daya. To shine ya raba dukiyar gado. Ashe bai kamata a ce dukiyar gado ba ta da albarka ba. To wannan yana nuna mana tarbiyya ta gari ita ce babban abin da za a ba ƴaƴa a mutu a bar su, Allah ya tsare su. Tarbiyya ta gari. Yanzu wannan inda kuɗi aka mutu aka bar mishi, aka bar masa ƴaƴa ko kanne mata, hankalinsa gaba ɗaya ba zai tafi kansu ba. Amma an mutu an bar shi ba kuɗi, amma akwai tarbiyya. Akwai tarbiyya. So yanzu da ya tashi aure sai ya haƙura da buƙatarsa. Ta ya auri budurwa, sai ya auro bazaura a matsayinsa na saurayi wanda zai auren fari. Sai ya auro bazaura. Mecece fa'idan auro bazaura a wajensa? Shine saboda watakila ita din ma tana da ƴaƴa, ta san yadda ake tarbiyyantar ƴaƴa, ta san yadda ake kula da su, ta san yadda ake ɗaura ƴaƴa akan turba ta gari. Saboda haka sai ya haƙura da nashi, sai ya auro, tare da cewa duk wanda ya auro mata ai ya auro ma kansa ne a karon farko. Amma saboda fa'idan su shi, sai ya haƙura da nashi, ya manta da nashi maslaha, sai ya duba maslahan su, su kannansa ya duba maslahan su. To ashe lallai babu shakka tarbiyya abu ne mai kyau. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗa mana cewa akwai abubuwan da za su amfani bawa bayan mutuwansa. Daga ciki ya faɗi akwai waladun salihin ya da'u lahu, mutum ya mutu ya bar ɗa na gari. Abinda za mu ɗauka nan shi ne, don kin mutu kin bar ɗa, in ya yi miki addu'a ba za ta karɓu ba har sai wannan ɗan ya zama na gari. Sai ya zama na gari tukunna. Idan ɗanki bai zama na gari ba, to Allah ma ba zai saurari addu'arsa ba. Saboda haka wajibi ne akan ɗa, iyaye idan suna so ƴaƴansu su yi musu addu'a Allah ya karɓa, to wajibi ne akan su su yi ƙoƙari ƴaƴan nasu su zama nagartattu. Wannan wajibi ne. Su yi ƙoƙari ya zama na ƴaƴansu su ɗora su akan turba ta nagarta. to in suka yi addu'a Allah sai ya karba shi yasa manzo Allah ya kawo sifa wal musuf yace awwaladin salihin idauluhu ko da nagari nagaltacce ba kowani irin da ba dan dole sai ya zama nagaltacce saboda haka kafin yayi addu'a addu'ar ta amfane ki to akwai abin da ake so ke ki fara yi tukun da kina da yi shine ki daura shi akan turba ta nagalta ya zama nagaltaccen da so in ya zama nagaltaccen da yanzu kin sauke naki nauyin da yake kanki to bayan kin mutu kuma sai ki amfanu da abin da yake da abin da zai miki na addu'i muna fahimta ku saboda haka wannan wajibi ne sannan wannan hadisin yana nuna mana halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanayin sa ta yadda yana bincikan yanayin da sahabban sa suke ciki har yayi tambayan Jabir yace Jabir shin ni ko kai aure kuwa inda ya san mahaifinsa ya rasu haka yake bincikan sa yake Jabir kai aure kuwa kaga wannan yana nuna mana irin kyakkyawan dabi'a da kyakkyawan hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kuma wannan yana nuna mana duk wanda yake shugaba ko wanda aka bashi shugabanci ko kula da wata al'umma ko kula da wasu mutane to wajibi ne ya dinga kula ya dinga lura da yanayi da waɗannan ƴaƴan suke ciki kamar yadda nake maimaitawa da yawa da yawan iyaye suna fadi akan wannan mas'uliyya ta binciken a wani hali a wani yanayi ƴaƴan su suke ciki dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na shugaba Jabiru ba a gidansa yake ba amma tunda shi manzon Allah shine shugaba shine jagora annabi sai yake bincikan sa yana tambayar sa yana cewa Jabiru kai aure yace eh manzon Allah ne aure yace to me ka aura ba ka aura yace gashi na aure ba zauna yace me yasa ba ka aure budurwa yana ba shi shawari to wannan yana nuna mana yadda kula da abin kiwo yake shine dun motsin sa dole ka zama kana lura shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misale masu tarin yawa a matsayin sa na shugaba a fannoni daban-daban yanzu gashi mun ji misali daya a matsayin shi na jagora annabi a matsayin sa na shugaba a waje yana bincikan halayen waɗanda suke karkashin sa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa namiji yana bincikan yanayin da matansa suke ciki kamar yadda hadisi yazo cewa dukkan gari in ya waye manzo Allah yana bin kan matansa yace yatafaqqadu ahwala nisa'ihi yana binciken a wani yanayi matansa suka tashi wace ce take da matsala wace ce take ba lafiya wace ce take da bukata me take so wace ce take da kaza wace ce take da kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bincikan su daya bayan daya to wannan shine shugabanci wannan shine jagoranci saboda haka ƴaƴa Allah ya baki ƴaƴa to wajibi ne ki sani cewa ita tarbiya mas'uliyya ce mai girma nauyi ne mai girman gaske kuma wajibi ne a tsayu a kula da shi sosai mai yiwuwa kina da ƴa mace duk wanda yake zama da mutum ko ba da ba yau da gobe kana iya gane canjin yanayin wani wani yana cikin fushi wani yana cikin annashuwa kana iya gane akwai dinsa da babunsa saboda me saboda alaka ta yau da gobe ko ballantana kuma ƴaƴa wanda Allah ya azurta ki da su to wajibi ne a ce kina lura kina kula da yanayi kina kula da yanayin su ga yanayi ya canza wace me ya faru me dalili ba komai a'a faɗa min me ya faru naga kwana biyu ne yake ya canja wane me yake faruwa ne kam me dalili a bincika a ga wannan nauyi ne fa ba zabi bane nauyi ne ai nauyi ne sai dan ke uwa ma baki zama kawa abokiyan shawari ga ƴaƴanki ba to za su nemo wasu a waje garin nemo a wajen nan kuma rufe ido zai yi ko yayi lalime duk wanda ya cakko shikenan zai rike shi a matsayin abokin shawari zai rike shi a matsayin abokin shawari wannan nauyi ne mai girma sannan wannan hadisin kuma yana nuna mana wani abu babban abin da zamu dauka shine su yadda aka san mace shine an santa da tausayi na ƴaƴa sawa'un ƴaƴan da ta haifa ko ƴaƴan da wata ta haifa kunga yanzu shi Jabiru da ya tashi aure sai ya auro Bazaura, me dalili? Saboda ta kula da kannansa da aka mutu aka bar masa. Yanzu idan muka dauke nayin mata da suke rayuwa yanzu waɗanda ake mutuwa ana bar musu ƴaƴa a ƙarƙashin su tsakani da Allah, suna sauke wannan amanar? Mafiya yawa amanar ba ta sauka, mafiya yawa mijinta zai auri wata mata, matar ta mutu ta bar ƴaƴa, a ba ta kula da ƴaƴan amma ba za ta sauke nauyin ba. A komai sai ta nuna bambanci tsakanin ƴaƴanta da ƴaƴan waccan matar. Wata ma ba ƴar kishiya ba, ƴar uwarta ce, uwa ɗaya, uba ɗaya, ko uba ɗaya, za ta mutu ta bar mata ƴaƴa amma ba za ta dau nauyin su ba, ba za ta dau nauyin su ba. Abin da ake so shine duk ƴaƴan da aka mutu aka bar miki su, ki yi kokari. Iya abin da zai sa su yi kukan rashin uwa shine kawai tausayi da kuma soyayya da ke tsakanin uwa da ɗa, amma ba wai kukan sun rasa wani abu wanda ya kamata uwa ta yi ma ƴaƴanta ba. Saboda in kin ga Allah ya barki kina tsaye akan ƴaƴanki, to ki sani cewa hikima ce ta Allah ta kaddara haka. Ita waccan ƴar uwanki kishiya ce, ko ƴar uwarki ce, ko wata gwaggwanki ce da ta mutu ta bar ƴaƴanta, ba zagin Allah ta yi ba, ba laifi ta yi ma Allah ba, ba kin sallah ta yi ba, ba komai ba ne illa ajali. Iya abin da ya sa kaddaren Allah ya riga yi shi kenan, shine ajali. So abu ne mai sauki ke ma Allah ya kaddara ki mutu ki bar naki ƴaƴan ba tare da sun mallaki karfin su, sun mallaki hankalin su ba. Wannan abu ne mai sauki a wajen Allah. Kuma ka'ida ita ce kama ta dini tudan, wannan ita ce ka'idar rayuwa. Irin yadda mutum ya yi, to bi iznillahi ta'ala haka za a yi mishi, wannan ita ce ka'ida ta rayuwa. Saboda haka ki zama nagaltacciyar mace, uwa ta gari, akan ƴaƴan da za a mutu a bar miki su, ki kula da tarbiyyansu, ki kula da su, ki ɗauki nauyinsu, ki musu duk abin da uwa ke iya yi ma ƴaƴanta, Allah zai biya ki. Babu mamaki kuma Allah yana cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, da ƴaƴanku da iyayenku ba ku san a cikin su wane ne yafi kusa da ya taimake ku ba, ba ku sani ba. Mai yiwuwa wannan da ke turewa, wannan da kike hankaɗe shi, wannan da ke wulakanta shi, wannan da kike ganin cewa kaskantacce ne shi, dan me dan uwarsa ta mutu, babu mamaki nan da shekaru 5 ko 10 shine mai daukan nauyin ki, ke da naki ƴaƴan da ke fifita su akan shi. Ko din ke kina raye sai ƴaƴan ki su arziki, din shi uwarsa ta mutu sai ba zai arziki ba. Ai mafiya yawan mutane ma galibi galibi wallahi suna yin arziki ne bayan rasuwar iyaye. Mafiya yawa zai yi wahala ka samu wani babban mai kuɗi yanzu mai arziki wanda iyayensa suke raye, yana da wahala. Ba wai mutuwar iyaye ke sa a yi kuɗi ba, a'a, duk abin da mutum ya tara in ya san zafin iyaye, in za a ce da shi ka kawo abin da ka tara a bar maka iyayenka a raye, zai bayar dan aje mishi iyayen shi. Amma hikima ce ta Allah, dan Allah ya nuna mana cewa idan uwa na mutuwa ta bar ɗa kuma yi arziki, to kar wata mata ta yi tsammanin cewa, ko wani ya yi tsammanin cewa ni ne silan arzikin wani. Ba hikima ce ko ta Ubangiji? Darasi ne, darasi ne na Ubangiji. To amma abin da yake so nuna mana anan shine, dan ke kina raye ba shi ke nuna cewa ƴaƴanki za su yi gata ba, ba shi ke nuna ba. In Allah ya ga dama ke da ke ganin ke ce gatan su, ke ma Allah sai fallashe ki, sai tona asirinki, ba shi kenan ba? Wanda aka tona asirin shi, shi ya yi rufa asirin wani, ba zai yiwu ba. Allah ya sa mu dace. الحديث الثالث والثمانون عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية بوجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة أي بوجهها سفرة. متفق عليه. أنكر أودغا أم سلمة ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم إهدى أمهات المؤمنين تتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية
bi wajihiha saf'a.
Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wata budurwa ko wata baiwa a cikin ɗakin Ummu Salama, a fuskanta akwai saf'a, shine canjin launin fuska, saboda su Larabawa galibin su farare ne ko jajaye mafiya yawa, wanda sun fi karkata ma zuwa ga jajaye. Shi yasa manzo Allah yakan kira Aisha da ya Humaira, Humaira sai kira ta da wannan. To manzo Allah sai ga fuskanta ya dan canja launi, yayi baki-baki, sai manzo Allah ya ce istarqulaha, wannan yarinyar ku yi mata rukuya. Fa inna biha an-nazara, domin duk yadda aka yi ta gamu da wani mai cutan ido, mai kambun baka ya kamata, kambun baka ya kamata. To shi wannan saf'a din wato alama ta rashin lafiya a wancan wajen nasu, kuma yana faruwa ne na idan mutum ya ga wani ko ya ga wata ya ce kai gaskiya wani kyakkyawa ne ko wata kyakkyawa ce, to in yana da kambun baka shikenan sai launin fatan ya fara caccanzawa. To wannan yana nuna mana a musulunci kambun baka gaskiya ne, akwai kambun baka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ainu haqqun walau kana shay'an sabiqal qadri la sabaqatuhu al-ain, wato kambun baka gaskiya ne, inda ma akwai abin da zai iya rigayen kaddara ya faru kafin kaddara ta sauko, da kambun baka ya rigayi kaddara. Saboda haka kambun baka gaskiya ne, kambun baka gaskiya ne. Wannan yasa zamu ga tun daga zamanin Annabi Yaqub alayhi salatu wassalam, lokacin da ƴaƴansa za su tafi kasuwa, sai ce da su ya bani ya lata da khulu min babin wahidin wa dukhulu min abwabin mutafarriqa, in za ku shiga garin da za ku je din nan, to kar ku shiga ta kofa daya, ku shiga ta kofofi daban-daban. Mecece fa'idar ita ce a ga ƴaƴa samari zarata masu karfi a tsaye mutum goma sun fito kuma daga gida daya, daga ciki daya, uba daya, babu shakka za a samu masu kambun maka, za a samu masu bakin ciki. Wani magana da zai faɗi ba albarka ba ne, sai ce to ku rarraba kan. Amma dai Allah na nuna mana cewa ita kambun bakan ba ta cutarwa sai da izinin Allah. Yasa ya ce walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha, sanda suka bi umarnin mahaifinsu Allah ya ce hakan bai tsinana musu komai ba daga Allah, illa kawai wata bukata ce a zuciyar Annabi Yaqub, kuma ya zantar da ita. Saboda haka shi kanshi Annabi Yaqub din da ya ce ku shiga ta kofofi daban-daban, sai ce da su wa ma'ughni ankum min Allah min shay, bana iya tsinana muku komai in Allah ya rubuta ya jarraba ku, inil hukmu illa lillah, hukunci na wajen Allah. Saboda haka kambun maka gaskiya ne. Ya tabbata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wani cikin sahabbai ya ga dan uwansa yana wanka a teku, sai ce kai ni tunda nake ban taba ganin mutum mai kyan fata ba irin wani. Shikenan wannan mutumin sai ya fara bari, ya sunkuyar da kansa, aka yi daga kansa ya kasa, aka kinkimo shi, aka kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce akwai abin da ya faru tsakanin shi da wani a dan tsakanin nan, aka ce eh wani dai ya gan shi yana wanka, ya ce kaza ya ce kaza. Manzo Allah ya fusata ya ce alama yaqtulu ahadukum akha, a wani dalili ɗayan ku zai kashe dan uwansa, saboda me? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo shi wannan wadda yayi wannan maganar. Manzo Allah ya ce da shi halla barakta, misa da ganshi baka ce tabarakallah ba, ai da ka gani fatarsa take sai ka ce kai masha Allah, tabarakallah ahsanul khaliqin, ai Allah yayi halitta, sai kai fadi albarka, amma baka roki albarka ba. Yanzu gashi ka ja masa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa aka kawo masa ruwa a cikin koko, yace masa yayi alula, ya wanke gabobin alula, sannan ya wanke guyuwansa, ya wanke guyuwansa na hannu da guyuwansa na kafa, sannan a watarwa ya ce ya tsoma bakin zariyan wandonsa a cikin ruwan. Sannan da ya gama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dauki ruwan nan a shafa, a shafa fuskan wannan wanda yake kwance mara lafiya, sai kuma ya tashi. Saboda haka ce cutan kambun baka cuta ce wadda da cutan da maganin yana jikin mutum ɗaya ne, in mutum ya zama silan faruwan cutan, to maganin na jikinsa. Maganin kuma shine a kira shi ya zo ya yi wanka, ya yi alula, ya wanke gabobin alulansa duka, sannan kuma sai a ɗebi ruwan sai a shafa a fuskansa, sai kuma ya miƙe da izinin Allah. So wannan yana tabbatar mana kan mu maka gaskiya ne. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu boye ni'imomi, in ba wadda bukata ta kama dole ba. Yanzu misali zaka ga mata ta haihu, ko wanka ba a yi wa dan ba, sai a dauki hotonsa a sa a social media, a ce Allah ya azulta mu da ɗa. Wani yana ganin ce kai wannan yaron ƙato ne, shikenan bai yi addu'a ba. Ce wannan yaro, kai wannan yaro kyakkyawa ne, bai yi addu'a ba, bai yi addu'a ba. Sannan manzo Allah ya karantar da mu in za a yi nema a ɓoye, ana neman aure a ɓoye, ana neman sana'a a ɓoye, ana neman aiki, duk abin da ake nema manzo Allah ya ce ku ɓoye shi, ku ɓoye shi. Saboda me? Duk target din shine maganin mai kambun baka, maganin mai kambun baka. Kina zuwa kika ce ai mun yi magana da kawuna wani cewa zai saya mun mota, yace to a saya mu gani, shikenan. Shikenan. Amma sai motar ta yi so tukunna, an yi mata addu'o'i, yace to wacce zo ki ga mota, ta zo ta zagaya ta zagaya, tace kuma kyauta ya baki, ce eh, ya gama duk abin da za ta yi ta wuce, to dukkan bin makan ba zai cutar ba a lokaci, ba zai cutar ba a lokaci. Idan ana neman aure a ɓoye shi, sai abu ya zo dab, manzo Allah sai ya ce a'linun nikah, in za a yi aure ana so a yaɗa sanarwa, ba neman auren za a yaɗa ba, shi auren shi yake so a yaɗa, a yaɗa sanarwa, a shiga can gidan a gaya musu akwai biki a gida kaza, a gaya musu akwai kaza, ya zamana unguwa ta amsa, amma da biyayya ma Allah ba da sabon Allah ba, anguwa ta amsa cewa ana biki, ta hanyar wato mutane shige da fice na mutane za su zo taya murna, a zo a haɗu a ci abinci a yi walima a tashi a watsi, amma ba unguwa ta amsa da kiɗa ba, wannan kuma ya shiga cikin tsinuwar Allah. To saboda haka ana so a mutum ya zamana yana kiyaye kansa. To babban maganin kambun baka shine bahaushe na cewa wai rigakafi yafi magani, shine kullum mutum ya dinga yi makansa rigakafi tahsin da ayoyin Qur'ani da azkar da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zikirin safiya da maraice ba wasa da su, zikirin shiga bayan gida, zikirin fita daga gida babu wasa. Musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya wayi gari da safi ko da yamma ya karanta bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, ya karanta sau uku da safe, uku da yamma, ba abin da zai cutar da shi a wannan wurin gaba daya. Saboda haka wannan yana nuna mana manzo Allah ya tabbatar da cewa akwai kambun baka, illa iyaka baya tasiri sai da izinin Allah. Wannan shine aqidar musulmi, ba wani abin da yake tasiri, kambun baka ne, canfi ne, menin duka, ba abin da yake tasiri sai da izinin Allah, sai da izinin Allah. Yasa manzo Allah da yazo ya samu jahiliya cike take da canfe canfe, kusan kowane wuni, kowane rana akwai canfin da aka yi mishi, kowane wata ce an yi aure a watan Shawwal ba zai albarka ba. Shi yasa nana shi tace manzon Allah ya aure ni a watan Shawwal, ya tare da ni a watan Shawwal, yace kuma na tabbatar cewa babu wata matan da ta yi sa'an gidan aure iri na. So inda aure a watan Shawwal na sa a samu rashin albarka, ai ba ta aure manzon Allah ba ma tukunna. Dindungun albarka kafin ma a zauna a gidan albarkan farko shine a ce ga manzon Allah, ga mata nan, ga manzon Allah, yau an zauna ana daura aure tsakaninta da manzon Allah, ai albarka ya kare, albarka ya je dungu, ta gama samun duk wani albarka da ake nema a duniya. Saboda haka manzon Allah da yazo yace to wannan canfe-canfen da ake duk babu shi, yace la adwa wala tiyara wala hamata wala safar, babu la adwa, babu wata cutar da za ta tashi daga kan wani ta koma kan wani a radin kanta, babu wannan. Ce da wani ne yana ciwon yanzu ta tashi ka cokan ta koma kan wani, babu shi. Ko kuma wani ya shafa ma wani ba da izinin Allah ba, babu, ba zai yiwu ba. Akwai abin da Turawa ke kiransu da communicable disease, cututtukan da suke yaduwa. To su ta inda suka saba wa musulunci shine ba su sanya togaciya cewa wannan abin sai da izinin Allah zai yadu ba,
musulunci ba wai ya kore cewa wani baya shafan cuta wajen wani bane.
A
shi yasa manzo Allah ya ce in kaga kuturu ka gudu daga gare shi sama da yadda kake guduwa mazaki. Sannan manzo Allah ya koyar da mu cewa in kana gari kaza kai tafiya sai ka ji garin ku ana annoba to karka dawo. Wanda yake cikin garin kar ya fito. Gudun mai gudun karka shi ka kamu da cuta. Eh Sayyidina Umar yayi tafiya ya zo zai shiga garin Madina sai aka ce mai fa Madina fa ta barke da annoba. Sai ce a juya. Sai ka ce to kai Amirul Mu'minin ne Allah ya kaddara cutar da shame ka kai saka gudu makaddaran Allah. Ita to ita kanta guduwan da zan yi kaddaran Allah. Saboda haka na gudu makaddaran Allah ne zuwa wata kaddaran Allah. Saboda haka ita a cuta ta tashi daga kan wani ta tashi daga kan wani ta koma kan wani wannan babu shi a musulunci sai in Allah ya so sai Allah ya ga dama. Dan yanzu misali inda cuta tana tashi da kanta tayi tasiri da kanta irin yadda aka kamba ma cutan corona a lokacin da aka yi shida duk mun kamu da corona ya duk mun kamu da corona eh aka hana zirga zirga a cikin gari kuma saboda rashin lissafi zirga zirgan da aka hana a cikin gari sun kasa gane cewa ƙara cushe garin akai. So in har numfashi ke sa a gamu da cuta to wannan cunkoson tattarewa da aka yi a cikin gidaje a cikin kaza ya ga cutan ta yadu. Haka aka zo aka sa dokan wai ko matarka ce karka goyo ta a baya a mashin wai saboda gudun wai karka kamu da corona saboda rashin lissafi matan da kuka wani da ita akan gado daya akan gado bata shafa maka corona ba sai a bayan mashin. Aka zo ba mu mantawa cikin Ramadan Juma'a uku ba mu yi sallan Juma'a ba saboda wai kada kamu da corona eh kada kamu da corona. Aka hana mu tafsirin azumi aka hana mu sallan tarawih aka hana sallan tahajjud duka kai saboda gudun kada kamu da corona. Allah ya kyauta eh kuma Allah da ya tashi nuna aya akan cutar da daga nan ta fara ta duwa tsiwa lashi su bar mu ta kashe mu amma da Allah ya tashi sai faru inda za su gudu su je din sai cutar ta faru daga can saboda haka dole gida za su dawo. Allah ya kyauta daga manzo Allah ya nuna mana cewa ba wannan cutar da za ta tashi daga kan wani ta koma kan wani yace wala quyara sannan ba canfi a musulunci a ce an canfa abu kamar da jahiliya suke yi. In mutum ya fito da safe yana fitowa sai gamu da bakin kare ko kuturu ko wani mai nakasashen halitta ya ce to bari ya koma gida yau fita kasuwa ba sa'a yau manzo Allah ya ce babu wannan sannan ya ce wala hama babu kukan juji a ce wai in kukan juji ta hau kan kwano zai kuka to tana kawo labarin cewa ko mai gidan ko wani zai mutu illa iyaka wato shi canfi yana da wani abu shine man ta'allaka shay'an wukila ilai duk wanda ya dade wani abu ya gamsu da shi to sai ya faru a irin yadda ya dade shi din to sai ya faru a haka ya yadda cewa in dai kaza ya faru to kaza zai faru sai kuma ya ga ya faru a haka din amma inda yayi imani cewa ba kaddaran Allah ce ta sa kaza ya faru da ba zai yi wannan champion ba zai canfa abun ba saboda haka manzo Allah ya ce wala hama sannan wala safar babu canfa watan safar ce ba alheri a ciki babu kaza ba wani lokacin da bai da alheri sai lokacin da wato mutum ya shiga cikin abu ba tare da neman alheri a wajen Allah ba saboda haka duk abin da zai faru yana faruwa ne da izinin Allah amma dai musulunci ya karantar da mu a dinga yin tahsin a dinga yin rigakafi mutum ya tsare kansa yayi ma kansa addu'o'i yayi ma kansa da baibayi da addu'o'i na shari'a الله يسامو داجي. الحديث الرابع والثمانون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع أمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي رواه البخاري أنكر بودك أنس أم مالك الله يكاري داء غريش
yace annar rubayya ammatahu gogwansa ar-rubayyi kasarat thaniyata jariyatin ta karya hakwaran gaba na wata baiwa ko wata budurwa ta karya mata hakwaran ta na gaba fa talabu ilaiha al-afwa fa abu suka nemi danginta da siyafi ayi hakuri suka ki fa aradul arsha fa abu suka ce to in har ba za ku yafe ba to mu biya ku mu ba ku fansa a madadin wannan a hakuran yar uwarku da aka karya mu biya kudin fa abu nan ma suka kiyarda fa ata wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abu illa al-qisas suka zo jan manzon Allah ya kawo musu yace ko ku yi afuwa ko a biya ku ne ku zaba a ciki suka ce ko daya iya abun da suke so shine kisasi yadda ta karya mata hakuri ta ma a karya nata su ba za su yadda ba fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qisas manzo Allah ya ce to tunda sun ki kuma hakkin su ne to ayi kisasi tunda Allah ya saukar da aya waka tabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas wanda ya karya hakurin wani shi ma a karya na shi haka qur'ani ya ce saboda haka ayi kisasi fa qala anas ibn an-nadr akwai anas ibn an-nadri shi yana matsayin kawu ne ko baffa ga anas dan malik sai yace a tuksaru saniyatul rubayy yace ya manzon Allah wai yanzu abin da kuke nufi shine za a kariya hakorin wannan matar rubayy yar uwar mu la wallazi ba'athaka bil haqq la tuksaru saniyatuha yace na rantse da wanda ya aika ka da gaskiya ba za a kariya hakorin ta ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya anas kitabullahi al-qisas yace anas saudara Allah ne ya saukar al-littafin sai ya ce ayi kisasi saboda ka yi hakuri farad ya sai yadda daka da aka zo za a karya hakurin ta kamar inda ya zo a cikakken ruwaya suka taho da suka tafi gida suka dawo sai suka ce mun annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu sun fasa batun karya hakurin a biya su sai manzo Allah ya ce akwai cikin bayin Allah waɗanda in suka yi rantsuwa da Allah Allah bai bari rantsuwan su ya fadi kasa yasa Anas ibn an-Nadr yana zuwa ba neman afuwa yayi a wajen su ba cewa wallahi ba za a karya hakurin ta ba inda ba su yafe ba ba su nema a biya su ba dole haka za a karya hakuri amma manzo Allah ya ce akwai cikin bayin Allah wanda suna iya cin alwashi ga Ubangiji kuma Allah ba zai bari rantsuwan su ya fadi kasa ba ko manzo Allah yake cewa ma mafiya yawa masu wannan falalan a wajen Allah zaka gansu bakin gani a zahiri yace rubba ash'asa aghbar madfu'in bil abwab zaka iya samun mutum wanda yake ash'asa aghbar wato gashin kansa a cikurkude ga kura ta ko ta ina bakin gani yace madfu'in bil abwab in yaje bakin kofofi ma ture shi ake ana kai me kawo kanin ana ganin bai kamata ya dinga shiga cikin manyan mutane ba amma yace law aqsama alallah da zai ci alwashi da Allah la abarahu Allah sai ya barantar da rantsuwansa ma'ana shi matsayinsa a wajen Allah ya kai ba wai cewa yi tunda ka kore ni Allah ya sa a kore ka ba ya wuce wannan abinda zai ce tunda ka wulakanta ni wallahi sai an kore ka ba roƙon Allah zai bi yanzu cin alwashi yayi ga Ubangiji rantsuwa yayi cewa wallahi sai Allah ya sa an kore ka to saboda matsayinsa ya kai a wajen Allah Allah kuma sai ya cika masa rantsuwansa ba zai bar shi ya kafara ba dan matsayi ne a ce in mutum yayi addu'a yana yin addu'a Allah ya karba babban matsayi ne to nan ya wuce kamar yanzu misali yadda zamu fahimci abun fili walillahi al-mathalul a'la kamar a ce ana da bukata a wajen gwamna a ce shi wannan matsayin sa a wajen gwamna ya kai duk takaddan da ya kai gwamna zai saurare shi zai na da daman yayi alfarma gwamna ya saurare shi wannan shi kuma matsayinsa a wajen gwamna ya kai ba maganar takarda zai kai ma gwamna ba zai je ya tsaya ne a gaban gwamna ya ce kaza nake so a yi kuma dole gwamna ya yi to yanzu in kana da bukata a wajen gwamna wanne ɗaya zaka kama a cinsu wannan da zai je kai tsaye ba wai zuwa zai yana roƙon gwamna ya ce fi sabilillahi ga takarda na ba a'a yana zuwa ne zai tsaya ya ce kai wani ya zo yana da magana kaza da ka biya mishi shikenan an gama ina maganan ku ne yan pension
haka a cire a bayan shikenan an gama wannan shi kuma roko zai to in yayi rokon nan yana da matsayin a saurare shi za a saurare shi din amma shi kuma wannan ba roko zai ba magana ne zai yace ayi sai ayi to wallahi al-mathalul a'la shi wannan roko zai addu'a zai ya roki Allah Allah kuma zai saurare addu'an sa to shi wannan matsayin sa ya daura sama ta yadda shi alwashi zai ci ma ubangiji zai wato yi rantsuwa ne yace wallahi sai Allah yayi kaza yace wallahi sai an yi ruwan sama yau kuma sai Allah ya ruwa saboda me saboda darajar sa da matsayin shi a wajen Allah subhanahu wataala saboda matsayin sa a wajen Allah saboda haka wani za a ganshi ba kyan gani ba kyan fasali amma ba san waye shi ba gun Allah ba san waye shi ba akwai mutane da yawa wanda rayuwarsu tana daidaicewa ta wulakance ba dan ko ba sai dan saboda sun wulakanta wasu mutane akan titi suna ganin su kaskantattu amma ba san me matsayin su a gun Allah ba ba sani ba ba san me matsayin su a wajen Allah ba akwai wanda za ka ganshi matakila kaman mahaukaci mahaukaci bayi da hankali wajen kwana bayi da shi in an yi ruwa sanadiyan bayi da wajen kwana wallahi Allah sai ya na garin ruwa gaba daya saboda ba shi da wajen kwana saboda matsayin shi a gun Allah so duk wanda aka ganshi ana girmama shi ana mutunta shi wani yazo yayi sallama amsa masa sallaman sa wacce ta zo kar ku tsaya duba kasan zanin ta ku ga wani kalan zani ne a girmama ta a mutunta ta ai shi sutura ba shikenan darajar mutum ba shikenan kimar mutum ba akwai wanda a sutura ba kyau amma zuciyar fes take tas babba ne shi a zuciya akwai wanda kuma a sutura gashi nan fes amma kasashe ne shi a wajen Allah duka nauyinsa la ya'dilu inda Allah janaha ba'uda nauyinsa gaba daya ba zai kai nauyin fuffukan sauro ba a wajen Allah saboda wulakantacce ne shi kaskantacce ne shi saboda haka ba irin yadda mu mutane suke dauka ba eh kamar yadda wani malamin ke cewa ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malu kuma la indahu malun fa'alhu an-nasu qad malu sai naga mutane sun tafi wajen wanda yake da kuɗi wanda bai da kuɗi kuma mutane sun tafi daga wajen sa ra'aytun nasa qad dhahabu ila man indahu dhahab wa man la indahu dhahabun fa'anhu an-nasu qad dhahabu mutane sun tafi wajen mai zinare wanda bai da zinare kuma mutane sun gudu daga gunshi ana ganin cewa shi wannan wulakantacce ne kaskantacce ne Allah kuma ya hori Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasbil nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka hakultar da zuciyarka ka zauna tare da waɗanda suke roƙon ubangijinsu safiya da maraice dan neman yardan Allah duk wanda ka san mutumin kirki ne Allah ya ce ka yi hakuri ka zauna da shi koda bashi da komai akwai abubuwa da yawa wanda za ku ci albarkacin sa daga wajen Allah abubuwa masu tarin yawa Allah ya samu dace الحديث الخامس والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك بنزان الله صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع أنا أورم بشي سبود أبو بوا قداهد لمالها ونزي أورم بشي سبود دوكي أنت wali hasabiha wani zai auri mace saboda matsayinta da yanayin ita mace wali jamaliha wani zai auri mace ne saboda kyanta wali diniha wani kuma zai auri mace saboda addininta fazfar bi zati din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai riko da ma'abociyar addini taribati yadaka hannunka zai cika da turbaya to wannan hadisin zamu fahimci abubuwa da yawa babban abin da zamu dauka shine musamman karshen hadisi zamu ga manzo Allah ya ce taribati yadaka wato a zahiri a larabciyance taribati yadaka fassara ne mara kyau eh shine hannunka ya shafi kasa ma'ana talauci kenan to amma zamu ga manzo Allah ya ce ka rike ma'abociyar addini hannunka ya shafi kasa kenan ka auri mai addini zaka yi talauci ba haka ake nufi ba larabawa sukan yi amfani da irin waɗannan kalmomin amma ba suna nufin ma'anansu na zahiri ba. Asali abin da ake nufi da wannan kaman a ce ma mutum sakilat ka ummuka, a asalin ma'anan shine kai uwarka ta yi asarin haihuwa. Wannan shine ma'anan na bulu-bulu, ma'anan kalma da kalma. To amma ana amfani da wannan kalman ne dan nuna kauna ma wanda kake magana da shi. Kamar misali sakilat ka ummuka, Mu'azu da manzo Allah ya ce da shi, ka rike halcan ka yace duk abin da muke faɗa ma za a kama mu da shi. Manzo Allah ya ce da shi sakilat ka ummuka, ma'ana Allah sarki Mu'azu baka da fahimta, nuna tausayi da nuna kauna. To shine Anas ya ce taribati ya daka kai riko da addini, kamar kana wa'azi ma wanda yake na ƙasa da kai, wanda kana so ka nuna masa tausayi da kauna. Sai Allah kamar ka ce Allah sarki, in za ka auro mai addini, kar ka je ka auro mara addini. Muna ganewa ku? Saboda haka ba wai ana nufin cewa in ka auri mai addini kai da laka ba rabuwa ba, ba ana nufin za ka yi talauci ba. A'a, lafazin kalman ga yadda yake, amma ma'anansa daban, ba yadda ma'anan take ba. Abin da ake nufi shine ina kaunarka, ina tausayinka, amma ka rike mai addini. Ka rike mai addini. To wannan hadisin bai bukatar sai mun ce kaza da kaza akan shi. Abinda mutane da yawa suke fassara hadisin bisa gurguwan fahimta shine sai su ce ai manzon Allah ma ya nuna yana da kyau ka auri mata dan kyau ko dan kudi ko dan kaza. To ba haka yake nufi ba. Manzon Allah yana baka labarin yadda mutane suke, ba wai ana nuna maka ana so kai kaza bane. Kamar misali ai a Qur'ani ma zaka ji Allah yana cewa a cikin mutane akwai cikin mutane wanda yana kaza, kenan ishada ce ne cewa ana ce ana so kai wannan abu. Ba haka bane, kamar yadda Allah yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Akwai cikin mutane wanda zai ce mun yi imani da Allah da ranar alkiyama, kuma ƙarya suke ba su imani ba, kenan ana so ka zama irin su? Ba haka bane, labari ake baka. Shi yasa ai inda a ce an nuna maka ya halatta ne kai duka, to ba bukatun a baka shawarin wanda ya kamata ka rike. To shi yasa manzo Allah da yace to ga yanayin mutane kowa tunaninsa daban. Wani zai auri mace dan kuɗi, wani zai auri mace dan kyau, wani zai auri mace dan matsayi, wani zai auri mace dan addini. Sai manzo Allah ya ce to ni kuma ga shawari na, in ka tashi neman aure ka nemi mai addini. Ba wai ana nufin cewa an nuna maka cewa ana so ka nemi mai waɗancan bane. Na'am, in aka same ga kyau ga addini madalla da wannan, ga dukiya ga addini madalla da haka, ga matsayi ga addini madalla da wannan. Amma duk abin da aka samu indai ba addini to an fadi. Duk abin da aka samu indai ba addini an fadi. Dan duka waɗannan da dukiya da matsayi da kyau duka ba su rike aure. Ba su hasali ma musamman kyau kashi aure yake. Dan duk wacce take jin ta kai kyakkyawa in ba ta da addini to ba za ta zauna lafiya da miji ba. Ba za ta zauna lafiya da miji ba. Ita ce wata za ta kalle ta ce uhun ma ka sake ni, akwai wanda za su aure ni. Saboda tana ruduwa da ni. Tana ruduwa da kyau. Wata ta kalle ta ce ka san mazaje ne wani tsallake na aure ka. Saboda ta rudu da kyau. Tana ganin cewa ita kyakkyawa ce. To in babu addini matsala ne. Manzo Allah ya ce da sabai iyyakum khudara addiman. Ka shedunku ya dauko fulawa a juji. Sabai suka ce wa ma khudara addiman ya Rasulullah. Ya manzo Allah me yace fulawa a juji? Yace imra'atun hasana fil manbati su. Shine mace kyakkyawa a gidan da ba tarbiya. Wannan fulawa a juji ke. Ka dauko kara da kiyashi. Ka dauko mace ga kyau amma gidan ba tarbiya. Gidan ba tarbiya. Ya nuna ta din ba ta samu tarbiyan ba. So wahala ce kawai za a ƙare da ita. Wahala ce kawai za a ƙare. Allah shi kyauta. Amma ka ga wannan abubuwan da yawa galibi musamman kuɗi. Ai abun kaskanci ne ma a ce namiji yana neman aure yana duba mai kuɗi. Wulakanci ne wannan. Wannan ya maida ajin namiji baya. Kana neman auren mace kana nuna yar kana neman yar masu kuɗi, to kuɗin gidansu kai amfanin me zai maka? Kuɗinka me amfanin me zai maka kuɗin gidansu? Ba abin da zai amfanar da kai. Allah ya kiyaye.
Allah ya kyauta. Al-hadithu sadisu wa thamanun an Abi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu qala bainama jariyatun ala naqatin alaiha ba'du mata'il qawm idh basarat bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama wa tadayaqa bihimul jabal faqalat halillahumma al'anha faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama la tusahibuna naqatun alaiha la'na.
Kaga lokaci ya kuma sai anan Allah ya kai mu sati mai zuwa mu tashi akan wannan hadisi. A sati mai zuwa insha Allah ta'ala mallan zai zo yi darasi, kuma ya ba da bayanin cewa karfe 9 daidai za a fara insha Allah. Saboda haka ayi kokari a iso kafin 9 din insha Allah ta'ala. To abinda muka fara didi Allah ya ba mu lada, inda muka yi kure Allah ya fi mana, masu bukatu Allah ka biya mu da bukatun mu na alkhairi, marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya, mamatan mu Allah ka yi musu rahama, masu sanawi Allah ka sa musu albarka, Allah ka albarkaci rayuwar mu, Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi, masu iyaye Allah ka albarkaci iyayensu, masu neman aure Allah ka ba su masu albarka, Allah madaukakin sarki ka sa mana albarka a cikin rayuwar mu, Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi, Allah ka tsare mu daga dukkanin fitinan duniya da lahira. Allah muna roƙon ka duk wani alherin da annabinka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya roki ka tsawon rayuwarsa, muna roƙon ka Allah ka sa da mu a ciki duk wani abin da annabinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema tsarin ka da shi a tsawon rayuwarsa, Allah ka tsare mu da shi. Allah ka biya mana bukatun mu na alheri, Allah ka sanya mana albarka, ka sanya mana alkhairi cikin rayuwa, ka biya mana bukatun mu na alkhairi, Allah ka sa mu rayu cikin alkhairi, ka sa mu mutu cikin alkhairi, ka tashe mu cikin alheri, ka shigar da mu aljanna cikin rahmarka, kai mana albarka. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.